sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwani na jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu a gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad Dalal da Niya FM da ke birnin Kwani, sai tashar mu ta Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5. a Ghana ana iya samun mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwani ta jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka, ciki har da waɗansu sassa na headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za a ji cewa dakarun tarihin Najeriya sun samu nasarar hallaka waɗansu 'yan fashin teku 5 wani musara wuta da suka yi da su a cikin ruwan Niger Delta. A jamhuriyar Niger kuwa, majalisar mashawartan da'irar da magaramci ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari za a kuma ji kashi na biyu na zantawar da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Nasiru Adam Alekayayi da masanin tattalin arziki a Abushar Abubakar Ali kan karamcin dala a tarayyar Najeriya. Akwai mu tahe da shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan wannan zai zo muku ne bayan ku saurari halin da duniya take a wannan hantsi.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu bada kofar ceton kasar taimakon da 'yan Lebanon za su bada gudunmawa wurin samun nasararsa, inji Prime Minister Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. Ya ce, a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati, Allah ya kare kasar Lebanon. Ya dora alhakin matsaloli da kasar ke fuskanta akan 'yan siyasa waɗanda suka yi mulki kasar tun bayan kammala yakin basasa na kusan shekaru 30. Ya ce sun yi wa tattalin arziki, inji siyasar kasar Barna, Kano suka janyo bala'in nan na makon da ya gabata, kuma ya yi kira ga yin lissafi. Daga yanzu gwamnatin jiya za ta kasance mai riko har sai an gudanar da sabon zaɓe, sai dai bai faɗi lokacin da za a yi zaɓen ba, amma a baya ya ce zai fitar da wata doka da za ta sa a gudanar da zaɓe da wuri. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wade da halin da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta kai a Nijar da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa, kane ya kashe akalla mutum 8 ciki har da mai musu rakiya da kuma direbansu. Harin ya faru ne a wajen babban birnin ƙasar Yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon buɗe ido. Wannan babbar damuwa ce ga ƙasar Nijar, babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. An hakikanta cewa wannan ne harin farko da aka kai akan 'yan kasashen yammacin duniya a wannan yanki na Nijar, da ya kasance shahararren dandalin yawon shakatawa mai yawan raƙumar dawa da ke ƙasar ta Afirka ta Yamma. Da yake tattaunawa da muryar Amurka a birnin Dakar, Gilles Yabi, shugaban wata kungiyar jama'a mai suna Wahati da ke ɗaukar kanta wacce ta ƙware a harkokin al'umman Afirka ta Yamma, ya ce wannan harin a yankin mai fama da rikici bai zo da mamaki ba, kasancewa an shafe shekaru da dama ana fama da matsalar tsaro a wannan yanki na Sahel. Wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban Amurka Donald Trump ba shiri daga zauren ganawa da manema labarai na fadar White House a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya Litinin a nan fadar White House ɗin saboda harbe-harbe a wajen gidan. Trump ya dawo bayan mintoci kalilan, ya kuma ce lallai an yi harbin har ma an kai wani asibiti. Ya ce wani jami'in tsaron ƙasa ne ya yi harbin, kuma ya ce yana sa ran wanda aka harbin yana riƙe ne da makami. Wakilin muryar Amurka a fadar White House Stephen Heyman da ya halarci taron ya ce manema labaran sun ci gaba da kasancewa a ɗakin taron yayin da aka dakatar da ayyukan fadar White House. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta tabbatar da afkuwar lamarin. Harin gama ya kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a faɗin ƙasar Belarus a jiya Litinin, bayan da aka ayyana da daɗin shugaban ƙasar a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Lahadi. Alexander Lukashenko, wanda ya kwashi shekaru 26 yana mulki, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar adawan za su fuskanci hukunci mai tsanani, yana kwatanta su da karnukan farautar iyayen gidansu ‘yan ƙasar waje. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce an kashe mutum ɗaya, kana wasu da dama sun jikata a lokacin da ‘yan sandan suka afkawa masu zanga-zangar. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar. ‘Yan sandan sun yi amfani da gurneti da barkonun tsohuwa da mesan ruwa a kan dubban masu zanga-zangar, wanda suka yi tattaki a titunan babban birnin ƙasar Minsk da yammacin jiya Litinin, a cikin dare na biyu jere da aka gudanar da zanga-zangar. A jiya Litinin, fadar White House ta bada alamun sake sabuwar tattaunawa da 'yan jam'iyyar hamayya ta Democrat akan coronavirus da kuma taimakon tallafi da kuma niyyar saka makudan kuɗi domin cimma matsaya. Mun shirya mu zuba kuɗaɗe masu yawa, inji sakataren Bitar Malin Amurka Steve Mnuchin a hirar shi da tashar talabijin ta CNBC. Shugaban ƙasar ya himmatu ya kashe abin da ake bukata. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Asabar ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa na amincewa da ci gaba da shirin bada tallafi rashin aiki da miliyoyin ma'aikata da ya zo ƙarshe da kuma dakatar da harajin biyan albashi ga Amurkawa da basu da aiki. A wani sabon sakon Twitter, bai fidda yiwuwar sake tattaunawa ba, amma kuma yana zargin shugaban Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan rushewar tattaunawar ranar Juma'a akan batun tallafin. Yayin da tattaunawar ta rushe a makon jiya, Schumer da Pelosi sun ce 'yan Democrat suna niyyar fidda dala triliyon guda a cikin abin da suka buƙaci fadar White House ta amince da dala triliyon 3 da biliyon 400 a matsayin tallafin coronavirus.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu sai taskar rahotanninmu, za mu kuma fara ne da tarayyar Najeriya, inda dakarun kasar suka samu nasarar hallaka waɗansu 'yan fashin teku guda biyar a wani musayar wuta da suka yi da su a cikin ruwan Niger Delta. Ga dai ƙarin bayani da Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron tarayyar Najeriya yi wa wakilin muryar Amurka Abuja Hassan mai na kaina.
Wato dakarunmu da ke Niger Delta karkashin Operation Delta Sea sun samu bayanan sirri ne game da wani wanda ya kasance yana wato satan mai kuma dan fashin ruwa ne wanda ake kira Larry. Bayan an samu cikakken bayani akan shi, aka ci gaba da bin sahun shi bayan ya shigo daga garin Port Harcourt da shi da wani wanda ake kira Ayi Abu. Wato waɗannan mutane sun kasance manya-manyan barayi ne na wato teku, kuma an samu wato musayar wuta tsakanin dakarunmu na da ke can Operation Delta Save da su waɗannan ‘yan fashin wato teku, har inda aka samu halaka guda biyar daga cikinsu. Amma su waɗannan guda biyu ɗin nan sun tsere da munanan raunuka, kuma aka zalika a lokacin da ake wannan sa'insa ɗin nan sun zo da jiragensu na ruwa, mun samu nasarar nutsar da guda uku daga ciki, haka zalika an samu kama guda biyu. Kuma daga bisani an je inda shi wannan ɗin wato Larry ɗin ne yake tare da mutanensa, aka wato kona wurin, sannan kuma a wajen wannan musayar wuta da aka samu an samu galabar kwace bindiga ta AK-47 guda uku da alburusai da dama. Haka zalika kuma daga bisani an samu daman halaka wani daga cikin magungun masu fashin tekuni daga wannan bangare wanda ake kira Sami. Shi wannan ya kasance shi ma ya cikin mutanen da ake nema wato ruwa a Jallo. Yanzu halin da ake ciki a wurin komi dai ya koma ya lafa, kuma an su dakarunmu sun ci gaba da mamaye wuraren da ya dace, kuma sun ci gaba da bada tsaro, kuma za a ci gaba da bin sahun musamman waɗannan Larry ɗin da shi da Ayi Abu har sai an damke su, kuma insha Allah za a samu galaba a kansu ɗin.
Navy Commander Abdusalam Sani ne headquarter tsaron Najeriya kenan a hirarsu da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Hassan Maina Kaida. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda majalisar mashawaratan da'ir da magaram ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari biyo bayan kuce-kucen da manoman suka yi na fama da kwari da tsutsotsi a gonakansu kamar yanda za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka a da magaram kamar abari ta aika muna.
Wannan taimako ya biyo bayan bukata da manoman ke da shi na wannan maganin kwari a cikin gonakinsu. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'irar da magaram.
A sanin mu dai duk yawanci da mana'anta ta so sai kaga wasu kwari sun fito kamar kwatamcin bara, akwai wasu gunduma wanda suka sami matsaloli kamar nau'in kwarin nan da ake ce ma zunkuri, akwai wasu wanda suka samu ma fara ta zo. Kuma muna jin labari cikin duniya can wajen gabas wajen Kenya da wasu kasashe na gabas a cikin Afrika ana zancan da alama kwara za ta yi banna kenan mu ma ya kamata kenan mu tashi sai mu dai mu damara dan saboda in abin ya ci za a shigo ayi aiki a zo ayi to shine wannan muka ce ya kamata wannan kwansai regional kinnan ya kawo nashi kokari bisa taimako na yaki da irin wannan kwari wanda yake hana damana ta yi kyau a yadda yake sa
kara karfafa hulɗar aiki da taimakawa ma'aikatu na daga irin abubuwan da majalisar mashawartan ta sa a gaban ta.
Maganin wannan na kwari litar 800 ne da 50 muka ba da ma'aikatar gona ta jiha kusa da magaru. Kenan dama ita wannan ma'aikatar gona ta saba da irin wannan tana nazari ne da koyaushe. Ai yanzu ma akwai matakai wanda suka dauka wasan da farkon wuri wanda muka san ana irin samun wannan matsaloli an saba kaman balbaji kaman da magaran ta daya kaman guri da akwai matakai wanda aka dauka. To bisa kan wannan ne mu muka namu gudunmuwa dan saboda a karawa karfi
irin wannan gudunmuwa ta nima aikatar gidan gona ke jiran shi la'akari da koke-koken da manoma ke ta yi musu nan da can. Ibrahim Musa shine babban director na hukumar gidan gona ta jihar da magaran. Godiya yayi ta musamman ga majalisar.
Mun karba daga hannun Conseil Regional wata gudunmuwa babba ta maganin kashe kwari litir 850 wannan litir 850 zamu iya yasa ma wance muyi magani eka 850 so an gani a karma gudunmuwa bace ba abinda zamu ci sai da mu ci Allah saka musu da haira da sunan ma'aikatan gidan gona da duka al'umma da magaran muna musu godiya bisa kan wannan gudunmuwa da suka kamuna.
Su kuwa manoma daga nasu bangare faduwa ce ta zo daidai da zama abin jiran su gidan gona ta shiga aikin ta cewar Isa Haladu shugaban manoma na garin Nagwamatsi.
Majalisar mashawarta da ta yi wannan taimako mun ji dadin ta kwarai saboda mu dama abin da muke bukata ke saboda da kanshi ma ya fita ya kewa ya ga irin kwarin da suke mamayar wake suke wa mamayar hatsi akwai wata tsutsa da take soke lakkal hatsin baki din ta kusa ka tarra hatsin daga sama ya yi jajjawur
ina wannan taimako ya zo daidai lokacin shi
wallahi faduwa ta zo daidai da zama koda wannan mai jan kai muka dan faffesa saboda mu dan samu sauki-saukin ta to wannan shine kula mun ku ji dadi kwarai duka hukuma ta gidan gona mai kula da harkar noma to ya kamata kuma ta shiga aikin ta da shiga ta fesa mun magani tunda mu dai mun je muna matsari da mu samu wannan abubuwa.
Tamara Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To an gaida Tamar Abari da wannan rahoton. Zamu sake koma a tarayyar Najeriya a halin yanzu inda zamu ci gaba da kawo muku zantawa kan karamcin dala a kasar da kan kawo cikas a lamuran kasuwanci da tattalin arziki. Masanin tattalin arziki a birnin tarayya Abuja Abubakar Ali ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Nasiru Adamu Alkaya yanda illar boye dalar ke haddasa karamcin ta da hakan kuma hanya ce ta daga farashin dala da azzar cin hanci da rashawa kasar.
Allah kare ya san nawa ne dalolin da suke hannun mutane a gidaje kuma wanda yake ba su amfani da shi sun ajje din you know dama naira din sun riga sun sace naira din yayi yawa baka ji biliyon din da ake sace wannan biliyon ne ai ba ta zauna a gida da an dauke dama sai a je a canja dala da an dauke sai a je a canja dala shi yasa ai
wato wannan in na fahimci bayanin nan Abubakar Ali ya nuna wasu suna boye dukiyarsu kenan da dala saboda za ta fi saurin boyewa a gidaje da kudi irin na kasashen waje.
Imam Nasiru ai ba dukiyarsu ba ne, sun sace dukiyar na, ai ba san ciwon dukiyar ba ai. Wanda yana da dukiya zai canja dala ne, dan kasuwa zai canja dala ne ya je a gida? Ai dan kasuwa zai canja, in ma ya canja din zai je ya sarrafa ne ya nemi kudi. amma wanda yake yana yayi aikin gwamnati ko dan siyasa ya samu wani mataki ko minista ko ne abu ya ji ya saci kudin gwamnati bai san ciwon shi ba bai san abin da yake ba ya ji ya canja dala ya aje tunda ba zai ma iya tara naira ba na farko tuku a ina zai aje naira ba zai ya wa dala zaka ya kaje miliyoyin dala a gida kuma da yake bai san ciwon ba samu kawai yayi ya sata ne ya samu hanya ne mafi sauki kudin gwamnati ne dama kudin dukiyar jama'a ne ya je ya diba ya ji ya canja dala ya aje lokacin da yana gani idan covid ya shige tafiye tafiye ya fara zuwa ya dau dola 10,000 ya je fatakan shi ya yawo da ya sharholiyan shi ya dawo a shine matsalan a inda ma suna sacewa ma suna sa a cikin tattalin arzikin ne ma suna hanyoyin da za a samu aiki hanyoyin da za a samu kamfanonin kama da sauki to su yan Najeriya din wayannan masu satan sun sata sai su je su aje kamar wato akwai wani dabba mai tururuwa yake ce ko yake tattara abinci a arami shi ba cin abinci yake yi ba
Allah Abubakar Ali wani tattalin arziki a irin wannan yanayi wani mataki ya dace a dauka don kaucewa karin karewar tattalin arziki
matakin da ya kamata a dauke na farko tuku a wannan cin hanci da rashawa wannan satan da ake yi a hana a daina wannan sace dukiyar nan da ake yi na farko a tsaida wannan sace tuku wanda yake yana da wuya dan yanzu muna gani gashi nan kullun kabo da rediyon ka kullun kabo da jarida zaka ji wannan billion wannan ya saci billion wannan ana zargin shi billion kaza billion kaza billion kaza ba bincike ba dauri ba bugu ba duka ba kwacewa abubuwa ma yana ba mutane haushi ma yana ba mutane mawaki a ce gwamnatin da yake yaki da cin hanci da rashawa amma gashi nan kullun gwaye kawai gari banda maganan cin hanci da rashawa da barnan dukiyar jama'a ba abun da ake so a daina wannan abun a daina shi yadda za a daina kuma a san hanyoyin da za a rufe ne
Abubakar Ali kenan masanin tattalin arziki a birnin tarayya a hirarsu don ilimin muryar Amurka Abuja Nasiru Adamu Elhikaya karfa a sha'afa muna kawo muku wannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar mana da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
gida ka wanda ba awan ka sace darago daran da masu yin zama kai wani goma wala wala ka sai wala ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji da ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu
da bako na musamman ɗan asalin kasar Ghana
Awala Muhammad
da ke jihar Virginia nan kasar Amurka
to me za ka ce wa matasa wanda ke barin Ghana su je har Niger su shiga wannan Sahara zuwa Libya a shiga ruwa a rai ga hannun Allah a iso a ce a samu wani lokaci a ayi nasara a wuce a zona abarkoko wani lokaci ma rayuwar da ga yadda take mi zaka wani sako zaka ba su idan suna sauraron mu a wannan lokaci
wallahi sakon da zan ba wa'annan matasa shine zan ci haka mun san gida yana da ƙarfi amma ba ra'ayi ne mai kyau ba ra'ayi ne domin yanzu turai ya sake ba kaman zamanin da in ka shigo ba takarda hannunka kai da kanka zaka yi dana sani da ka shigo na muna addu'a kowa ya samu ya shigo kowa da rabon shi dare amma ta wannan fanni ba abin da zan ce ma dan uwana ya je ya bi shi bane don in ka shigo muna da wa'anda suka shigo yanzu haka da wa'anda mu kanmu ni da kaina na garanti ma wasu da yake wahalar da suke ciki yanzu haka ba wahalar wasa bane
ana amurka
takarda shi dan daga nan amurka duk da garanti da muka garanti musu ba wahalar wasa suke yi ba shi yasa wai ka taso ka je ka bi dai ka bulle nan ka bulle nan ka ba shawaran kirki bane ba zan yi ba kowa
wani dai in dai mutum baya da visa baya da abubuwan da ya kamata ya shigo kamar dai an gayyato shi kawai dai mutum ya zama shi kenan
wallahi gara kai zaman ka gida
ganin ka laihin ga waza azalihi me yasa mutane suna barin inda suke suna tai wasu kasashe daban duk da cewa musa Afrika tabarakallah kasa ce wanda Allah ya bata albarka sai ko me yake ya kamata a magance wannan matsala
haka ina ganin ni ma game da samu kenan dama abin da ke kaina kenan don matasa ko ko mu duka mu bar gida mu zo mu zauna muna wani rayuwar da ba iyalai ko iyaye kusa da mu ya fito ga irin shirin da shababannin mu suka yi mana a gida domin in ka duba yanda Turawa suka tsara kasashen garin su ban ga abin da ya hana mu ba za mu yi irin wannan ba duka ne abin da suke tafiyar da ganin su da shi shine adalci 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 bature bai wasa da adalci mu kuma kasashen mu abin da muka kubuta kenan rashin adalci shi ke kashin mu amma ba haka ba duk ababen da ubangiji ya ba mu duka su Turawa ba su da shi duk wani abin da suke amfani da shi duka wurin mu suke zuwa su samu to me yasa mu ba mu iya gyara garin mu she mun tashi matasa sun bar gida sun wahala an bi desert a shigo kasan Turai wa za a zo a nemi halali duka ya fito da shugabannin mu irin shirin da suka aje gida sai ina ko wani ne fito shugabannin mu zan ji giya ma kuma ba zan ja baya ba wallahi
to garin ka yanzu waɗanda su suka samu suka yi nasara suka zo nan suka kwashe shekaru da dama wani kira gare ka gare su wani taimako za su ba kasashen su na asali kamar mu da muka zo muka yi karatu mu zamna shekaru da shekaru nan ga ka ganin ka wani irin agaji zamu iya kai ma gwamnati zamu iya kai ma al'umman mu can ta gida haka ko zamu iya taimaka musu muna nan kuma zamu iya taimaka musu
eh wannan babban tambaya ne sosai amma zan kamanta shine ne kowa ya sani ko da wani ya zaka muna kusantan layya do abinda za a ci a sha gida duka yana fita kafin Turai ne ya je gida da layyan da ko duk su Kristan ma ya kai Christmas din nasu to mutane da ke Turai su ke kai adani taimako duka mu ke kaiwa to wurin wannan dai za a ce mai yan uwa duka kowa yayi kokari duk irin taimakon da zaka iya ya taimaka daga gida sannan mu da muka yi karatu nan ga kuma to ana dai son a je gida a je a taimaka amma yanda in ka je gidan ma yanda kake gani suke so kai ka bi su irin nasu rashin adalci ne sai kaga ya hana ka iya zama a gidan ka taimaka daga gida amma in ba haka ba wallahi duk wani wanda ke kafin Turai da yake da karatu ko yake da wani ilimi yana fama ne da ya je gida ya je ya taimaka da wa'annan
kenan ne gani ka rashin adalci shi ke bayan duka wannan lamari da yasa Afirka da dama suna barin inda suke can su zo nan kasashen waje
haka abinda ne nake gani kenan rashin adalcin nan rashin adalci
to wani kira gare ki yanzu ga shugabannin Afirka masu sauraron mu musamman in ce Najeriya da Chad da Niger
abin da ke kira zuwa ga masu sauraron mu ne shine kamar yadda ka faɗin nan shugabannin mu adalci ya kamata su mana gaskiya su mana adalci iya su wa'angan ne iya gamu da addini mu dama addini dai kowa ya san mu Afirka kowa muna da addini mun kama addini ba da wasa ba to addinin mu kuma shi ya karantar da mu komai a bisa kan adalci ne to sai mu kokari mu kama adalcin mu yi mu talakawa da kowa da kowa ai mu jama'a gaskiya don wannan ya kwanta wallahi rayuwar mu kuma zai kwanta mashi insha Allah
to malam awalla Muhammad mun gode kure da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kuwa bar gida gida ya bar shi wani Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda nagode kwarai
Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka sai mu koma gefe daya a halin yanzu mu bar Suleiman Mun Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
da yayi sanadiyar mutuwar mutane 8 waɗanda suka hada da ƴan Nijar 2 da Faransawa 6 a dajin yawon bude ido dake garin Kure na yankin Tilaberi a ranar Lahadin da ta gabata na daga cikin manyan labaran da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako jaridar Levanaman na cewa akwai alamar tambaya a dangane da yadda aka kai wannan hari a bisa la'akari da yadda maharan suka zo akan babura alhali tun a watan Janairun 2020 hukumomi suka kafa dokar hana yawo da babura a baki ɗayan jihar Tilaberi da nufin murkushe ayyukan kungiyoyin ta'addanci jaridar IRM4 na cewa rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi ta yi nasarar kama wasu masu yi wa Boko Haram hidima dauke da tarin magunguna da ban hukumar takin zamani a wani wurin da ke kewayen tafkin Chadi cikin gundumar gegime ta yankin Difa jaridar ta ce sanarwar rundunar ta MNGTF ta kara da cewa daga cikin kayayyakin da dakarunta suka kama har da sinadaran da ake amfani da su wajen yin allura yayin da shi kuwa takin zamani ke matsayin wani abin da 'yan ta'adda ke hada bom na gargajiya Jaridar Le Sahel ta bayyana cewa wasu jami'an kasar Libya a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren rundunar mayakan kasar Abdul Karim Hadiya da wasu sarakunan kabilin Libya sun kawo ziyara a ƙarshen mako a nan Niger, inda suka gana da shugaba Isuhu Muhammadu a fadarsa. Jaridar ta ce jami'an kasashen biyu sun tantauna ne a ci gaba da neman mafitar rikicin da yake cinyewa a tsakanin bangaren gabasin Libya da na yammacin kasar, akan maganar cancantar shugabancin kasar da ta shiga halin rudu bayan faduwar gwamnatin Kaddafi a shekarar 2011. Mun rufe sharhin da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta yi watsi da wani kudirin dokar da 'yan majalisar rokokin kasa suka kirkiro da nufin karawa kansu kudaden allowance. 'Yan majalisar sun buƙaci karawa kansu jika 500 na sefa akan miliyan 1.5 da ake basu a kowace shekara domin sayan wasu kayan bukatu, sannan suka buƙaci a rinka basu jika 300 na sefa a kowace sallah domin hidimar iyalansu. Abinda kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da shi saboda a cewarta larura ce ta ba gaira za a dora wa kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Tafarkin dogaro da kai shi ne babbar manufar ayyukan hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka, wato USA. Babban makasudi shi ne fuskantar da ayyukan samar da cigaba na gwamnatin Amurka ya zuwa wani lokaci da babu buƙatar samun tallafin kasashen waje. Shirin na USA da yana ƙoƙarin daidaita tunaninmu akan yadda za mu cimma burinmu, wanda kuma shi ne zai kawo ƙarshen neman taimako daga kasashen ƙetare, in ji mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar ta USAID mai kula da nahiyar Afirka, Chris Maloney.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that
okay, idan muna son kai ƙarshen neman tallafin kasashen waje a wata ƙasa, hakan na nufin sai ƙasar ta kasance mai dogaro da kanta. Akwai hanyoyi biyu da USAID take kallon dogaro da kai. Na farko shine duba yanayin kokari da ƙasa take yi, a cewar mukaddashin jami'i Maloney.
What I mean by commitment are things like policy choices, informal governance mechanisms, cultural norms.
Ina nufin kokari wanda ya kunshi zaɓin manufofi, dabarun tafiyar da gwamnati, al'adu da ɗabi'u da sauran abubuwan da za su taimaka ko za su kawo tarnaƙi ga ƙasa a fafutukar samar da ingantaccen zaɓi a tafarkinta na samar da cigaba. Na biyu kuma USAID na duba ƙarfin da ƙasa take da shi.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to deliver services.
Yace abubuwa kamar matakin ilimi da na kiwon lafiya, da kuma ƙarfin gwamnati na aiwatar da ayyuka, sai ƙarfin ƙungiyoyin farar hula da tsarin tattalin arziki da sauran abubuwan da ba za a iya sauya su haka kawai nan take ba. USAID ta yi amanar cewa ta hanyar taimakawa ƙasashe su bunƙasa ƙarfinsu, shi ne zai karfafa wa kasashen ci gaba a fafutukar zamowa masu dogaro da kansu da kuma samun damar iya fuskantar kalubalen ci gaba.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Manufar kama tafarkin dogaro da kai kamar yadda nake so in faɗa shi ne ingantacciyar hanyar tattauna tsarin samar da ci gaba, tabbatar da cewa muna ba da himma sosai akan wannan, da kuma musamman a bangaren Afirka, duba himma da kwazo a ƙasa da kuma gano yadda za mu karfafa musu gurgurun yadda za mu iya. Idan kana buƙatar gano yadda wata ƙasa take ƙoƙari a tafarkin dogaro da kai da kuma yadda take gogayya da makwabtanta ko kuma kowace ƙasa mai tasowa, to ka duba tsarin hukumar USAID na ƙasashe. Wannan mahangar tana amfani da bayanan wasu kafofi na daban domin auna kwazo da ƙarfin ƙasashe da kuma gano ƙarfin dogaro da kai ko kasawa a ma'aunai 17. Ana iya samun bayanan a shafin hukumar na yanar gizo, wato selfreliance.usaid.gov, domin gano ƙasashen da aka saka a jerin matsakaita ko masu ƙaramin ƙarfi. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da yanzu muku daga nan birnin Kwani ta Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bago ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwani na Jamhuriyar Nijar. Masallam.